نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة دعاء ونما صلاتي من البركة صلاتي من عثمان ابن عفان لكينا قدن كيا أنا نشكين قدن كانوا أولا يمجينا أسبر أشرن دبقوي قوتن المحرم hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan goma miladiya ta 2016. Wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 180 kuma za mu tashi kan hadisin Abu Qatada As-Salami. Malam yace an Abi Qatada As-Salami radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlis. An karbo daga Abu Qatada As-Salami, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukumul masjid, idan dayan ku ya shiga masallaci falyarka rak'atayn, to yayi rak'a biyu qabla an yajlisa, gabanin ya zauna. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a nan kitabus salah karkashin babun idza dakhala al-masjid falyarka rak'atayn, sanna ya fitar da shi a karkashin wani babi ma jaa fi tatawwu'i masna masna, babin da yayi magana akan tatawwu'i masna masna wato bibiyu. Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa a kitabus salah karkashin babu istihbab tahiyyat almasjid, babun da yake magana akan gaisuwar masallaci mustahabbi ne. Imam al-Tirmidhi ya fitar da shi karkashin babu ma jaa idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn. Wannan hadisi kamar da kuka gani Abu Qatada As-Salami shi ruwaito shi. Abu Qatada mutumin Madina ne, al-Ansari ne, kuma sunansa al-Harith ibn Rabi'i, al-Harith ibn Rabi'i. Wannan shine mafi inganci daga abinda aka faɗa na dangane da sunansa, saboda akwai sabani, wasu sun ce sunansa An-Nu'man, wasu sun ce sunansa Amr, kuma mafi inganci kamar da Az-Zahabi yake faɗa cikin Sirar Alamin Nubala As-Sahih shine Al-Harith ibn Rabi'i. Nisbata ita ce As-Salami, As-Salami wato dan kabilar Bani Salima, dan kabilar Bani Salima bi kasri dam As-Sali, As-Salimi, As-Salimi ba As-Salimi ba As-Salimi bi kasri dam. Wannan shine abinda malaman doga na Arabiya suka ittifaki akan sa, kuma wasu daga cikin ahlul hadith suka yi musu muwafaka akan haka. Ibn Abu Nasr ibn Mafula cikin littafin sa Ikmalul Ikmal, afwan, cikin littafin sa na'am Ikmalul Ikmal, haka ya wasalce shi As-Salimi, As-Salimi bi fathi sin wa kasri lam. Amma Al-Hazimi Al-Hazimi ya ruwaito cewa da yawa daga cikin ahlul hadith suna sukan ce As-Salami bi fathi lam, sukan kawo shi As-Salami bi fathi lam. Nisba ce zuwa ga kabila daga cikin kabilun Khazraj kabila ce daga cikin kabilu hazara kabilar bani a banu salima kabilar banu salima daga cikin kabilun hazara ce ya halarci yaƙin uhudu ya halarci hudaybiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halarci ghazwatul khandaq yana da hadisai da ya huwaito daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajensa akwai Anas ibn Malik cikin sahabbai akwai Sa'id ibn al-Musayyab akwai Afa ibn Yasar akwai Ulay ibn Rabah da Abdullah ibn Rabah al-Ansari da Abu Salama ibn Abdurrahman da ɗansa Abdullah ibn Abi Qatada da wasu da dama daga cikin tabi'ai suna da riwaya daga shi wannan Abu Qatada Imam Ahmad da Imam Muslim surayto hadisi daga Iyas ibn Salama ibn al-Aqwa daga babansa Salama ibn al-Aqwa yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairu fursanina Abu Qatada wa khairu rijalatina Salama khairu fursanina Abu Qatada wa khairu rijalatina Salama wato mafi alkhairin mahayan dawakai cikin mazajenmu shi ne Abu Qatada al-Faris shi ne mayaƙi wanda yake haye da dokinsa shi ne al-Faris ce to khairu fursanina Abu Qatada sannan ce khairu rajalatina mayaƙin da yake tafiya a ƙasa shi ne ake kira rajal shi mafiya alkhairin mayaƙanmu na ƙasa shi ne Salama ibn al-Aqwa to wannan falala ce daga cikin falalolin shi wannan bawan Allah Abu Qatada al-Ansari Imam Ahmad a cikin al-Musnad har ila yau ya rawaito hadisi daga shi Abu Qatada da yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata tafiya da yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa innakum illa tudrikul ma'a ghadan ta'tashu yace in har ya kai gobe ba ku iske inda ruwa yake ba to za ku ci wa ku fada cikin kishi za ku fada cikin rashin ruwa wato kamar yana nuna musu cewa tafiyar nan in ba mun tsara daga kafa ba an yi ta da gaske to za mu rasa ruwan sha innakum illa tudrikul ma'a ghadan ta'tashu to shike da yace sai da yawa daga cikin mutane aka yi gaba kowa yana son ya ga ya isa inda ruwa yake sai shi Abu Qatada yace wala zimtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sai na zimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban wuce gaba ba sai ya zama yana bin jikin abin nan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa malat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rahilatuhu sai taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkata da shi fana asa rasulullah gangadi shi kuma sai ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam fad'amtuhu fad'am sai na karo wato sai na abin na kare shi ya gangadi ya dauke shi ya tafaduwa ya tafi ya fadi sai na karo shi da hannuna thumma mala hatta kada an yanjafila an rahilatihi annabi ya sake karkatawa saboda mai bacci kamar yadda aka sani mai gangadi zai rika rangaji ya sake karkatawa har dabbarsa ta kusa mata ya jefar da shi fad'amtu fantaba sai da tallafo shi sai ya farka daga bacci fa qala man ar-rajul nabi ce wane ne tare da ni sai Abu Qatada ya ce fa qultu Abu Qatada sai Abu Qatada ne tare da kai sai ya ce mun kan masiruka tun yaushe muke tafiya tare sai ya ce mundu laila tun dare wato ina jikinka tun da dare cikin duhu ba gane shi zan yi ba saboda haka da yayi haka ya farka sai ke cewa wai tare da ni sai ce Abu Qatada tun yaushe muke tafiyar nan tare da kai ya ce tun jiya da daddare sai manzo Allah ya ce hafizaka Allahu kama hafizta rasulahu Allah ya baka kariya ya tsare ka kamar yadda ka tsare manzonsa kaga ita ba wannan falala ce da shi Abu Qatada al-Ansari. Imam Malik a cikin Muwatta da Al-Bukhari da Muslim sun fitar da wani hadisi daga Abu Qatada yake cewa kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain, shekarar yakin Hunain mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace lokacin da muka hadu da abokan gaba, ra'aytu rajulan qad'a 'ala al-muslimin, sai naga wani mutum yayi kan musulmi wato da makaminsa yana kai musu hari. Fastajartu lahu min wara'i, sai na dawo ta bayansa. Fadarabtuhu bisayfi ala habli atiqi, sai na sare shi da takobi a kan wuyansa. Darbatan qata'at minhu ad-dira, saran da ne masa sai da ya fasa wato silken da yake sanye da shi na kare kansa daga tara. To saran da ne masa saboda karfin saran sai da ya fasa wannan silken. فأقبل علي وكينا وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت يما تيني سيدا نجيك أي شمتوا فهو لطلنم كاكما تادا يدير مبين ثم أرسلني سنة سكيني كير رزم يا ابن ومات سيرا yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shele cikin sahabbai, wato bayan an gama yaki sai yake cewa man qatala qatilan falahu salabu, man qatala qatilan lahu bayyina falahu salabu, wanda ya kashe wani a cikin wani yaki kuma yana da hujjar cewa shi ne ya kashe shi, to kayan da yake na wannan mayakin ya rike ya zama nashi. Sai na tashi sai nake cewa man yashhadu li, wane ne zai bani shaida, zai min shaida ga ya kashe wani, waye zai min shaida? Na bada labari sai wani mutum sai yake cewa sadaka ya Rasulullah wa salabu zalika alqatil indi fa ardihi minni, ce ya Rasulullah gaskiya ya faɗa kuma kayan wannan mayakin yana guna, amma da Allah ka lallashe shi ya bar mu. Sayyidina Abubakar sai yace la Allah اذا لا يعمل الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه, شي والله بذا تسبب شيكنان sai ya dufi wani zaki daga cikin zakuran Allah yana yaki dan kare Allah da addinin Allah da manzansa kuma ya dauki kayan ganima sai baka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka gaskiya ne, fa afani sai ya karbi wannan kayan sai ya bani ijabu katada, yace fabi'tu ad-dir'a وابتعت به مخرفا, سينسير دا ونن سلكن نو ونن ما يكي نجي كاسوا نسير سينسيقونا دا ونن كتب في بني سلمة أمور متى بني سلمة أمور بني سلمة إتشي زوكي شو كبلتين. فإنه لأول مال تأثرت في الإسلام, إتشي شيلي بحوكو نوكي دا نسان ناما لك أمسلنشي, farkon sanda na fara mallakar wani abu mai dan kauri shine wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi ya jagoranto su rundunoni haka na yaki na mayaka, kamar yadda ya aika shi wani gari da ake kira Hijra a cikin Najd, sannan ya shekara ta 8 bayan Hijra su 15 wani dan kwarya-kwaryar mayaka ne waɗanda suke fita domin samo labarai ko leƙen asirin abokan gaba, shi ne shugabance su shekara ta 8 su 15 a lokacin suka je har ma suka ciyo ganimar raƙuma 200 da awakai 2000, sannan suka samo kuma bayi, sannan ya sake tura shi akan wata ƙaramar runduna bayan yan watanni zuwa wani guri da ake kira Izam. Izam wani guri ne tsakanin Makka da Yamama. Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Maslama yake cewa naji Aba Nadra yana ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa akhbarani man huwa khairun minni, wanda yafi ni alkhairi ya bani hadisi, ya bani labari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ammar, annabi ya ce wa Ammar ibn Yasir lokacin da ake hina yahfiru al-khandaq, lokacin da ake haka ramin khandaq, waja'ala yamsahu ra'sahu, yana goge masa kasa أجكنسا ويقول بؤس بؤس ابن سمية تقتلك فئة الباغية. الشاهد أنا شيني فدرس ديكي شوى أخبرني من هو خير مني جل له أبو قتادة كمين ليزو أشكر رواية ونظام ذو ننجب بعد ذات جوابا نظام ذو رواية أشكين وانا للتافي سا أبو سعيد الخدري. سنن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أزام ننسى يا أيك أبو قتادة أشكين وتر الدنا واندى ya aika shi cikin abinan garuruwan mutanen garuruwan Farisa, garuruwan Iran, inda ya kashe wani sarki daga cikin sarakunan Farisa da hannunsa har ya ciyo ganimar wani abin da yake daurawa madaurinsa na kugu cikin dindikarsa qimatuha 15,000 qimatuha 15,000 kudin wannan madaurin nashi dirhami 10,015 فنفلها إياه يا عمر عمر يتجيك ريكي أبطين غنيمة. سيدنا علي يا سنياشي كمرقوم لنسى مكة كافين يتري شيء ساعة نبوانسى قصم ابن العباس واتو يا ريكي غمنا نمكة لقشن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة الأنصاري يا رسول شكرا الهجرة سنة شكرا 40 أكوفة وما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شيء مسا سلة شكين سلة زي مسا ماي مسا كبر بري بقوي زي مسا كبر بقوي بمقن أبن دي في الشهرة وتكبر حبوك توانا حديثي ينا شوى يا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يانا شو إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا أنت يمكن يشجع مسلاتي تركع أبيك في يدونا. وانا رواية هكا تزو دسيجر أمرني فليركع ركعتين ليركع أبي. الإمام البخاري دعونا سيرتك في تدئت دسيجر هني. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يصلي ركعتين. إذا تيوم كويش دوما صلاتي كره زونا هرسي أي ركعة بيو صورا كيازو دوما أن سيقو جيقو دا بيو سيقر أمرني شين فليركع ركعتين كمين ديكي أنا سنة وو البخاري يفتد شي تهنير عمر ابن سليم الزرقي دقا قتادة دا سيقر هني فلا وانا شيء تتهير امر يا فتد شيء وتهير لسيقر هني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي يشي اذا تيوكو يشي قمت هلاتي اقوي حديث اللي يكي لنا من شيء الارض كلها مسجد وتقوئنا ادولا تسامة هلاتيني كمر حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا an sanya kasa ta zama mun masallaci. Akwai kuma al-masjid bi ma'nahu al-khas wana al-masjid bi ma'nahu al-am kenan, shi masallaci da ma'anarsa ga mambiyar ma'ana musulmi ko ina da sallah ta riske shi ba lalle sai ya samu ginannan guri ba sannan yayi sallah kamar da yake cikin addinan wasu da suka gabace mu ba za su yi sallah ba sai sun samu gurin da yake a rufe a killace wanda aka yi don wannan musulunci aka buɗa wa musulmi duk inda sallah ta riske shi gurin yin sallah sani. Wannan ma'anar masallaci ne bi ma'anahu bi mafhumihi al'am ma'anarsa bi fadi sannan akwai ma'anarsa bi mafhumihi al-khas ma'ana wacce take ta musamman wanda shine gurin da aka zagaye shi aka tadade shi domin salloli biyar watakila kuma a yi sallar juma'a a gurin wanda shi ake nufi anan. Wannan ma'anar ta biyu ita ake nufi anan ba ma'anar farko ba. Kuma muradin Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisi anan dan ya nuna mana sallolin raka'a biyu ga wanda ya shiga masallaci kafin ya zauna mashru'a ne, wato abin da aka shar'anta ayi ga wanda duk ya shiga masallaci kafin ya zauna ayi wannan salloli raka'o'i guda biyu. Wannan raka'o'i su ne malamai suke kiran su da tahiyatul masjid, abin nan suna na istilahi da malamai suke kiran su da shi, malaman fiqhu sun ba shi wato suna da yaran su cewa tahiyatul masjid gaisuwar masallaci wannan kalmar tahiyatul masjid ba zo bane a hadisi hadisi ba cewa kada ya zauna har sai ya ga yadda masallaci ta aka sai yayi raka'a biyu kuma malamai sai suka ba wa sallar suna dan su zama ta bambanta da sauran salloli da ake raka'a biyu salloli da ake raka'a biyu suna da yawa to wanda dan ta bambanta da sauran sai suka ba ta suna tahiyatul masjid wato gaisuwar masallaci to menene hukuncin ta a gurin su shin wajibi ne ko mustahabi ne ibn rajab a cikin fathul bari yana cewa al'amru liman dakhala al-masjid an yarka'a rak'atayn qabla julusihi wa hadha al-amru 'ala al-istihbab duna al-wujub inda jami'i al-ulama al-mu'tadi bihi yace wannan umarni ne da aka yi ga wanda zai shiga masallaci ya raka'a binne ya shiga masallaci raka'a biyu kafin ya zauna amma wannan umarni a gurin dukkan malaman da ake la'akari da su umarni ne ba na wajibi ba umarni ne na mustahabbi ba na wajibi ba Imam an-Nawawi a cikin sharhin sahih muslim yana cewa wannan shine ijma'in muslimi shine ijma'in muslimi ibn al-mulaqqin a cikin sharhin sa na ubdat al-ahkam al-ilam bi fawaid ubdat al-ahkam ya kirawo abin da cewa jumhur wato ba ijma'i ya kira abin ba jumhur wato da yawa daga cikin malamai abin da suka tafi akan sa kenan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba zahirin mazhab Imam Malik wani yana da cikin nawafil tana cikin nawafil a gurin Imam Malik a mazhabar Imam Malik akwai mustalahat dangane da abinda bai kai wajibi ba suna bambancewa tsakanin as-sunnah wal fadila wal nafila as-sunnah wal fadila wal nafila wato suna cewa abinda duk bai kai wajibi ba to yana da martabobi guda uku yana da matakai abinda matsayi guda uku akwai wanda yake matsayi mafi koli shi suke kira sunnah sai matsayin da yake bi mata shi suke kira fadila wasu su ce masa mustahab wasu ce masa raghiba duk suna kiransa wasu ce masa mandub shine mataki na biyu mai wato daraja ta biyu daraja ta ƙarshe ita ce nafila to a zahirin mazhab Imam Malik raka'atai tahiyatul masjid nafila ce kaga amma wasu daga ciki sun ce sunna ce wasu sun kai ta ƙasa wasu sun kai ta sama Dawud ibn Ali az-Zahiri da shi da almajiransu sun tafi akan wajarci sun tafi akan cewa wajibi ne idan ka shigo masallaci ka yi raka'a biyu kafin ka zauna wato sun saba wa duk sauran malamai da suka ce ba wajibi ba sun saba musu wannan za mu ga cewa ikhtiyari ne na wasu daga cikin malamai shi kansa Ibn Hazm a maganganunsa ya nuna ba wajibi ba ne shi ma bai tafi akan wajibi ba ne da cewa shi ma dan mazhabar zahiriya ne amma bai wajabta nafilin ba amma Dawud ibn Ali da sauran almajiransu sun tafi akan wajabci wanda wasu daga cikin malamai na baya suka goyi bayan wannan kamar Sana'ani kamar Shaukani da sauran wasu malamai da suka biyo baya menene hujjar jumhur ta hana wajabcin wannan raka'o'i guda biyu me yasa suka takaita kan cewa wannan raka'o'i guda biyu da mutum zai yi mustahabbi ne duk da cewa ga umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyarka rak'ataini qabla an yajlis yayi raka'a biyu kafin ya zauna ga hani fala yajlis hatta yusalli rak'ataini kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu me yasa malamai suka takaita abin akan cewa sunna ce ko nafila ce basu tafi akan cewa farilla ba ba wajibi ba hujjar su na farko akwai abinda asar din da Ibn Abi Shayba ya fitar daga Zaid ibn Aslam yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna almasjid thumma yakhrujuna wa la yusallu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga masallaci kuma su fita ba tare da sun yi sallah ba yadkhuluna almasjid thumma yakhrujuna wa la yusallu suna shiga masallatai kuma su fito ba su yi sallah ba Zaid ibn Aslam yake cewa naga Abdullahi dan Umar yaf'aluhu ra'aytu Abdullahi ibn Umar yaf'aluhu shi naga Abdullahi dan Umar shi ma yakan shiga masallaci ya fita bai yi sallah ba akwai har idayar ruwayar Hammad ibn Zaid daga Jariri daga Jabir ibn Zaid Abu Sha'fa, Jabir ibn Zaid Abu Sha'fa tabi'i ne, yake cewa da shi, idza dakhalta masjidan fa salli fihi fa in lam tusalli fihi fadhkurillaha fa ka'annaka sallaita fihi. Idan ka shiga masallaci kai sallah, in baka yi sallah ba to ka ambaci Allah sai zan kamar kai sallah. To kaga anan shi ma ya nuna kamar yin sallar ba wajibi bace, in zaka ambaci Allah ma ya gamsar da kai. To sannan daga cikin hujjojin malamai da suka yadda su rajab ta abin, sun ce akwai hadisin da Ahmad ya ruwaito shi, Abu Dawud da Sa'i ibn Majah da yawa daga cikin malamai hadisin ruwaito shi, lokacin da wani ya shigo masallaci ran Juma'a yana ta kikkitar mutane, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijlis faqad azaita wa anaita, ijlis faqad azaita wa anaita, yace zauna ka cutar kuma ka makara, wato ka makara ka zo a makare kuma kana cutar jama'a. Suka ce to kaga anan bai umarce shi sallar raka'a ba, sai ce zauna. Ya nuna kenan ba wajibi bane yin sallar raka'a, inda wajibi ne sai ce kai sallar raka'a ka zauna, amma sai ce zauna bai umarce shi da raka'a ba. A daga cikin hujjojin su akwai hadisin Imam Ibn Thalaba, hadisi ne a cikin Sahihain, lokacin da yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama game da fara'iz na musulunci, abubuwan da musulunci ya farallanta masa, sai ya tambaye shi game da salloli, gaya masa salloli guda biyar da zai yi a yini da dare, ce fa hal alayya ghayruhunna, qala la illa an tatawwa, yace akwai wasu sallar da suke wajibi a kaina banda biyar din nan? Annabi yace a'a, sai dai in tadawi kuma za ka yi. Suka ce to kaga tunda yace masa babu wasu sai wannan, to bai kamata mu wajabta masa wani abu da kari ba. Gashi kuma mutumin ya tafi yana cewa la azidu wala anqus, la azidu wala hada wala anqus, yace wallahi ba zai kara ba zai rage ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha in sadaqa, aflaha in sadaq, in gaskiya ne ya faɗa to ya rabauta, ya rabauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa abin da hukunci da rabauta da shiga aljanna. To inda a ce akwai wani abu na wajibi bayar da waɗannan, to bai kamata ya ce ya rabauta ba, alhalin ya ce ba zai ƙara ba. To wannan duk suna daga cikin abubuwan da suka kange da yawa daga cikin malamai su wajabta ta. To amma waɗanda suke wajabta ta ɗin su sun abin nan, sun duru waɗannan dalilai, kamar hadisin kamar wancan wannan ruwayoyi da suka kawo na cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga masallacin su ba tare da sun yi sallah ba, da kuma cewa Abdullahi ibn Umar yana shiga ya fita, to wannan ba zai zama hujja ba sai idan an tabbatar da cewa in sun shiga zama suke, saboda wannan ba za su shigo cikin karkashin nassin ba, za mu zo mu yi magana a kai, kana iya shiga ka fita ba ka yi sallar ba, in ba zama za ka yi ba za mu yi magana sa. To wannan anan ya kamata a kawo wannan maganganu cewa in shiga za ka yi ka fita, kana iya shiga ka fita ba tare da ka abin nan ba. Mai kula da masallaci zai iya shigowa ya goge gogensa ya share-sharen sa ya fita, ba lalle ne ba bai laifi ba dan yayi haka. Amma in har zai zauna to fa la yajlis hatta yusalli rak'atayn, ce saboda haka ba zai yiwu kai hujja da wannan ba sai in ka tabbatar da cewa suna zama. Kuma babu daga cikin inda ruwayoyin suka nuna cewa in sun shigo zama suke, tunda kuwa babu kaga ba zai zama hujja ba. Hadithun kuma ijlis faqad azaita wa anait, Ibn Hajar al-Asqalani shi karan kansa da ya kawo shi a cikin Fathul Bari ya kawo hujjar, sai ya ce akwai abin duba a wannan hujjar, wanda Shawkani a cikin Nailul Awthar yake cewa akwai yiwuwar mutumin da ya zo ya yi sallar kafin ya tsaya abin nan, kafin ya fara ƙetaro mutane sai da ya tsaya akwai wata kwana daga cikin masallaci ya sallar Annabi ya hango shi, sannan ya tukwari ya tattaro ya taho gaba don ya fi jin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka babu abin da yake kore bai yi sallar ba. Sannan kuma akwai yiwuwar a lokacin ba a wajabta abin ba, ya shigo ya hakan ta faru, wannan kissa ta faru kafin Annabi ya faɗa musu cewa duk wanda ya shigo sai ya raka'a biyu, duk wanda ya shigo sai ya raka'a biyu. Tunda baya ga wannan hadisin akwai hadisan da suke nuna haka. Baya ga wannan hadisin akwai hadisin Sulayk al-Ghaffani wanda yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ran Juma'a. Annabi ya hango shi ya zauna ma. Annabi yace kai sallar raka'a bai ce ai ce ko fa salli raka'atain. Suka ce to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yanke hudubarsa ba. A lokacin da aka hada ai wata magana ko wani abu baya ga huduba ya yanke huduwarsa saboda ya umarce shi da wani abin da bai zama wajibi ba har ma mutumin da ya samu guri ya zauna saboda a lokacin ai sauraron hudubarsa ta fi duk wani abu nafila amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya tashi ya yi raka'a biyu a lokacin da yake raka'a biyu nan zai shagala da karatu na Fatiha alal aqalla kaga ya shagala da wani abin da zai hana sauraron huduba to inda a ce sallar da zai yi ba wajibi bace ba za a kange shi da abin da yake wajibi da abin da ba wajibi ba da hadisin Abu Huraira da yake idza dakhala ahadukum yawm al-jum'ati wal imam yaqtu fala yajlis hatta yusalli rak'atayn inda yanku ya shigo masallaci imam yana huduba kada ya zauna tsaye raka'a biyu sai yace falyatazawwad fihima falyusalli rak'atayn waliyatazawwad fihima ya salla raka'a biyu ya takaita su to idan da a ce ba wajibi bane ba zai hana shi sauraron hudubar da suke zama wajibi akan sa ba akan aikata abin da ba wajibi ba haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Jabal Jabir lokacin da Annabi ya sayi raƙumin Jabir ya sharɗi cewa zai haura kuma har zuwa gida Annabi ya ce ya yarda ka hau har zuwa har ya kai ka gida bayan ya zo ya kai gida ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci Annabi sai ya umarce shi da ya raka'a biyu sai to al'amru a hakikanin umarni yana tafiya akan wajibci sai in an samu wani abu na sare hakanan hali yana daukan shi akan haramci sai in an samu wani abu da ya katange waɗannan abubuwan da kuka faɗa ba za su iya katange wannan umarni daga wajibci ba ko su dauke wannan hali daga haramci cikin hujojinsu sai hadisin Imam Ibn Salaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya gaya masa salloli biyar ne to amsar da malamai masu wajabtawa suke faɗa suka ce to ai mu da ku duk mun yarda cewa a farko musulunci akwai abubuwan da aka wajabta ba a wajabta wasu ba daga baya kuma aka ƙara wasu abubuwan da aka sake wajabtawa daga baya waɗancan na farko ba za su hana a wajabta wasu ba saboda da mu da ku duk mun yarda cewa bayan sallolin nan guda biyar ai akwai sallolin da mun yarda wajibai ne kace akwai sallolin da muka yarda mu da ku mun ce duka wajibai ne mun yarda raka'atai tawaf wa mun ce wajibi ce mun ce sallar jana'iza duk da ba ta ciki mun ce wajibi ce kuma malamu suka ce har sallar juma'a ma sallar juma'a ai ba ba ambatanta a ciki shikenan sai a ce ba wajibi ba ce mutum ya sallar azhar din sa shikenan amma mun yarda wajibai ne kuma a cikin ku ko masu cewa wannan hujja ce kamar Abu Hanifa yana daga ciki ko mazhabar Hanafiya suna wajabta raka'atayn salatul witr suna wajabta sallar witri a gurin su sallar witri wajibi ne tare da cewa bai zo cikin hadisin Imam Ibn Salaba ba to ya za ku yarda ko yarda da wasu wajiban abubuwa sannan ku kuma yanzu za ku yarda da mun ce wannan wajibi bane saboda mu da ku duk mun yi ittifaki cewa akwai wasu abubuwa a cikin hadisin Imam Ibn Salaba an faɗi kalmar shahada ne da haji a kalmar shahada da sallah da zakka da haji da azumi waɗannan abubuwa guda biyar aka faɗa shin su kaɗai ne wajibi a cikin shari'ar musulunci sai da akwai abubuwa da wajibai da yawa banda waɗannan biyar ɗin to ashe kaga a lokacin da yaskila yake tambayar waɗannan abubuwan su kaɗai ne wajibai aka gaya masa cewa suke na in ya kula da waɗannan bai ƙara bai rage ba zai shiga aljanna amma daga baya wasu abubuwa kuma sun jaddada wanda mu da ku duk mun yarda da wajibcinsu saboda haka suka tafi akan cewa wannan ba zai zama hujja ba wannan ta fuska ta farko kenan fuska ta biyu ana iya cewa hadisin Imam Ibn Salama yana magana akan abinda aka wajabta maka ba, wannan kuma yana magana akan abinda kai ka jawo wa kanka wajibi. Yayin da ka shigo masallaci kai ka dora kanka wajibi, ba a wajabta maka sai ka shigo ba a lokacin. Saboda haka yanzu da ka shigo sai ya rizumce ka, kamar yadda bakance yake rizumtar mutum lokacin da ya yi shi. Kafin ya yi shi bai zama wajibi ba, amma lokacin da ya yi a sababinsa sai ya zama wajibi. To duk wannan yana daga cikin abin da malamai suka bada ansa, ko kuma waɗanda suka yarda da wajibci suka bada ansa dangane da waɗancan hujjoji. Ibn Abdul Barr a cikin littafin At-Tamhid juz'i na 20 shafi na 6 yana cewa akwai wani malami da ake kira Al-Ghazi Ibn Qais ɗaya daga cikin malaman Andalus ne, malaman Qurtuba, babban malami ne, limami ne, makarancin Al-Qur'ani ne, sannan kuma mutum ne mai ibada, mutum ne salihi, mutum ne da yake mujabud da'wa, mutum ne da in yayi addu'a ana ansar addu'arsa. Shine farkon wanda ya shigar da muwadda Andalus, shine farkon wanda ya kai muwadda sa Imam Malik al-Andalus, shine farkon wanda ya kai qira'an Nafi' Ibn Abi Nu'aym a cikin garin abinan kasar Andalus. To yayi tafiye-tafiye neman ilimi, neman hadisi, ya zo Madina. Cikin malaman da ya karatu a gunsu akwai Imam Malik, akwai Ibn Jurayth, akwai Ibn Abi Zayd, akwai Al-Auza'i, Asham, malamai da dama. To ya zo Madina, da ya shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci majlisin Imam Malik, ya ji karatu na muwadda, ya zauna halkar Nafi, ya ji karatun Al-Qur'ani a gurinsa. Yana nan zaune sai ya ga wani ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zauna bai raka'a raka'o'i biyu ba. Sai shi wannan malami Al-Ghazi Ibn Qais sai ya ce da shi, tashi qum ya hadha farka rak'atayn, kai tashi kai raka'a biyu. Fa inna julusaka duna an tuhayya al-masjid bi rak'atayn jahl, zaman nan naka ba kai raka'a biyu ba jahilci ne, tashi kai raka'a biyu. Shikenan sai mutumin ne ya tashi ya raka'a biyu, ya koma ya zauna ya jingina da katanga haka yana zama, sai almajirai suka ta zuwa, sai nan da na aka yi halka sai aka shiga karatu, sai ce wahai kuma wannan, sai aka ce wannan Ibn Abi Zayd ne, Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Zayd, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Madina, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan dattawan Madina. Shikenan sai kunya ta kama shi, ya tashi ya je yana ta ba shi haƙuri, wallahi shi bai gane shi ba, bai san shi ba, tawo shi ba ko sai. Ibn Abi Zayd ya ce ya akhi la alayka amartana bi khairin fa ata'naka, yace kanka da mu kai umarce mu da kyakkyawan abu kuma mun tashi mu maka biyayya, menene damuwar a ciki? A cikin wannan hadisi har ila yau akwai nuna yin ita wannan raka'a raka'o'i biyu na tahiyatul masjid, ana yin ta kowane lokaci, ba wani lokacin da aka togace aka ce banda shi. Wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai, musamman ma Ash-Shafi'iyya da Hanabila sun tafi akan wannan. Wasu daga cikin malamai kuma sun ce a'a, kamar Abu Hanifa, kamar Malik, Al-Auza'i, Al-Lays, sai makaruhi ne idan lokacin da aka karhanta sallah ne, za ka shigo bayan la'asar, ko lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi suka faduwa, ko bayan sallah asuba, ko lokacin da rana ta ke tsaka kafin ta yi zawali, waɗannan lokuta an hana yin sallar nafila cikinsu. Kashi to makaruhi ne ko kuma haramun ne ka yi sallar tahiyatul masjid yayin da ka shiga masallaci? A gurin wasu malamai suka ce a'a, kowane lokaci ma za a iya yi, saboda kamar Shafi'iyya suna cewa wannan salatun ce laha sabar, sallah ce da ba haka kawai katsiriyinta ba, akwai wani dalilin da yasa zaka yi ta. To duk sallar kuma da take da sabab, to ba za ta shiga cikin wannan hanin ba, sai a yi ta koda kuwa a lokacin da aka hana. To anan abin da ya jawo su malamai suka yi sabani dangane da sallar da tahiyatul masjid lokacin da aka hana sallah, hadisai ne guda biyu suka zo, ko hadisai ne nau'uka biyu suka zo, kowanne ta ɓangarensa yana da umumi. In ka dubi hadisan da suka yi magana, wanda hadisin namu na Qatada, Abu Qatada, da yace idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ko falyarka rak'atayn qabla an yajlis, shi kaga wannan hadisin bai keɓance wani lokaci ba, kawai ya nuna kowane lokaci ma indai har ka shiga masallaci, ya jingina abin da shiga masallaci ne, wato ya alakanta sallar da shiga masallaci, bai kayyade ta da wani lokaci ba. Saboda ka kaga ta wannan fuskar yana da umum, yana da umum li jami'il awqat. Su kuma hadisan da suka yi hani game da yin sallah a wasu lokuta da aka ware, kamar lokacin da rana take tsaka ko bayan asuba, su kuma ba su ware wata sallah ba, suka ce banda ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah lo waɗannan lokuta, amma bai ce banda sallah kaza da kaza da kaza da kaza ba. Kaga su kuma suna da ugu ta fuskar dalolin gaba daya. To kowanne ta bangaren sa'am ne, wannan am ne min jihatil awqat, wannan am ne min jihatil salawat. An gane? An fahimci sigar mas'ala ce ta usul. An samu ta'arudul ammaini ko ta'arudul umumai. Umum ne guda biyu suka ci karo, wannan ya ci karo da wannan, domin wannan shi bai keɓance wani lokaci ya ce banda shi, kowane lokaci ma ya shiga cikin sallar, ita wannan sallah ta shiga ciki. Wannan kuma bai keɓance wata sallah ba, an hana sallah a waɗannan lokaci ba, a keɓance wata sallah ba, kaga shi ma yana da wato umuminsa ta ɓangarensa. To wanne ne zai yi takhsisin wani? Tunda kun san aka samu ta'arudin nassi guda biyu ɗaya sai ya yi takhsisin ɗaya, ko? To wanne ne zai keɓance wani? Wanne ne zai fi ƙarfin ɗaya? Hadisan duka a cikin sahihai ne akwai su. Kaga ta fuskar inganci ba za ka yi tarjihi ba, ka ce wanda ya fi inganci bari na ɗauke shi in bar wannan. Dukkaninsu ingantattu ne. To wanne ne za ka ɗauka ka bar wani? In ka ce kawai na ɗau wannan, saboda haka duk sanda na shiga masallaci ko ma wani lokaci ne zan yi, to mai wancan yi maka baka ɗauke shi ba. In kuma kai ka ce a'a ni na ɗau wancan, don haka in na shigo lokacin da an hana yin nafila ne ba zan yi ba, to mai wannan yi maka baka ɗauke shi ba. Saboda haka sai ya zama tarjihu ahad ko takhsisu ahad abinan tarjihu ahad al'ammain ala al'akhar biduni dalil tahakkum, zai zama kawai kana nuna wani kwanjinka ne da nuna karfinka ba tare da wani dalili ba, haka kawai. To shi ne yasa aka samu sabani, wasu suka kalli waɗannan da cewa suna da umum ta fuskar lokaci, don haka suka ce kowane lokaci ma za ka yi, wasu suka ce a'a ai wannan su ma suna da umum, don haka kowane lokaci kowace sallah ma ba za ka yi ta ba in dai wannan lokacin suka shigo. To anan sai aka ce a duba cikin waɗannan umumat din, da wannan abdin da wannan abdin, a duba wanne ne da dakhalahu at-takhsis min jiha. Dukkan wani ab idan dakhalahu at-takhsis, in takhsis ya shige shi to zai yi rauni, ya nuna kenan yana da raunin da za a yi ta kebe wasu abubuwa, ita cire wasu afrad al-umum din da ciki. Suka ce hadisan da suka hana yin sallah a wasu lokuta, mun ga akwai wasu abubuwan da aka keɓance ba su shiga ba. Misali sallar ɗawafi, mutumin da ya yi ɗawafi, da zarar ka gama ɗawafi za ka je ka yi nafila. Babu wani wanda ya ce in ka gama ɗawafi ka duba idan lokacin da ba a nafila mai ka jira sai ta abin nan, duk malamai sun yarda. Ka ga an yi wa wancan umumi karantsi ko ba masa ba? An masa. Ka ce to ɗaya kenan. Sallar jana'iza ana yin ta a kowane lokaci, ba a keɓance ba, aka ce idan zawali ya ka'i sallar jana'iza sai abin nan, in rana ta saki tsaka kada a yi sallar jana'iza, ko kuma a'a idan rana ta hudu kada a yi sallar sai ta yi haske. Saboda haka an yarda a yi. Suka ce kuma ga wasu hadisai kamar hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan la'asar, sallar da bai yi ba ta abin nan ratibatu dhuhr, bai samu ya yi ba har la'asar ta yi, bayan ya yi sallar la'asar ya zo ya yi ta gidan Ummu Salama. Bayan la'asar ce ya yi ta, sannan suka ce har ila yau ga hadisin Yazid ibn al-Aswad da yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana sallar asuba Amina, suka zo su biyu ana sallah, suka koma bayan khaima, bayan tanti suka zauna har a gama sallah. A gama, Annabi ya ce a je a zo da su. Aka zo da su, jikinsu yana bari. Annabi ya ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba, muna sallah kun koma gefe kun yi zaman ku. Suka ce sallaina fi rihalina ya Rasulullah, ai a masaukanmu mu muka yi sallah, mun yi tun kafin mu zauna. Annabi ya ce to idan kun yi sallah a masaukanku, kuka zo masallacin da ake jam'i, to ku shiga sallah tare da su, sai ta zama nafila. Fasallu ma'ahum fa innaha fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafila. A wannan umarnin bayan sallah asuba ne, sallah asuba ce, kaga sun yi sallah asuba kuma sun yi nafila bayan asuba, wannan bata fita daga cikin wancan hanin ba kenan, ta fita. To mun ga tunda dai har shi wancan hanin ana ta masa gibi, ana ta ciccire wasu abubuwa, to wannan ma mu cire daga ciki. An gane ko? Kace to tunda umumin sa an yi ta togace wasu abubuwa, ya nuna umumin sa yana da rauni. Amma mu namu umumin idza da khala'a dukul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, babu wani abin da ya togace shi. Ce to so to mu bar shi a umumin sa. Duk da wasu su yi ta kokarin togace shi, za masa suka ce to ai liman rajuma an iya shigo, shi ma yana shi ma baya abin nan, shi ma an togace shi, don kaga wannan ba nasi bane. To wannan shi yasa wasu malaman suka ce gaskiya su ba za su iya hukunci ba akan wannan mas'alar, kamar Shaukani kamar Siddiq Hassan Kinnauji cikin Rawdatun Nadiya ke ganin cewa kawai ko dai mutum ya nisanci shiga masallaci a wannan lokutan kawai. Yana ce fa inna hadhihi indi min al-madayiq, to wannan abin yana daga cikin mas'aloli masu kunci a guri na, za ka mutum ya nisanci shiga masallaci a guri. Wani kuma yace a in ya shiga ya tsaya kai ya zauna, kai ya yi sallar kuma kai ya zauna. To amma mu mun fi gamsuwa da a yi sallar. Idan mutum ya shiga masallaci bayan ya yi raka'atai alfajiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'atai alfajiri a gida sannan ya shigo masallaci. To in ka shigo masallaci bayan ka yi raka'atai alfajiri, za ka yi tahiyatul masjid. A nan akwai maganganu na Malik wanda suka yi sabani, ruwayar Ashhab daga Malik cewa zai raka'atai tahiyatul masjid, ruwayar Ibn al-Qasim shine cewa ba zai yi ba, amma zahirin hadisin yana nuna cewa zai yi, saboda suna da alaka ne da shigowar sa masallaci, wanda kuma wannan shine kaulin jumhurin malamai, cewa ko da kai raka'atai al-fajr ka shigo masallaci, to ka zauna, sai dai idan ka shigo ana sallah, to a wannan lokacin kaga sai ka shiga sallah tare da liman, a wannan lokacin ba za a ce ka zauna ba kai sallah ba. Wanda suka ce ba zai yi sallar raka'a biyu ba ta tahiyatul masjid bayan liman, abin nan bayan ya sallar raka'atul al-fajr, akwai hadisi da'ifi da suke hujja da shi, yana cewa la salata ba'da al-fajr illa raka'atay al-fajr, la salata ba'da al-fajr illa raka'atay al-fajr. Wannan riwaya tana cikin Jami'u Tirmidhi da Sunan Abi Dawud da Sunan Ad-Darqutni. Tirmidhi shi kansa da ya kawo ta ya raunana, saboda a cikin sanadinta akwai Ayyub ibn al-Husayn da ana ce da shi Muhammad ibn al-Husayn, wanda majhul ne. Amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya karfafi ita wannan riwaya da wasu shawahid da ya kawo a cikin Irwa'ul Ghalib, kamar hadisin Hafsa wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa raka'atayn khafifatayn, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa raka'atayn khafifatayn. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam idza al-fajr yake to baya wata sallah sai rakawi guda biyu masu wanda ba su da tsawo, su ne abin da raka'atul al-fajr din. To shine malamai suka ce ma'anar shi wannan hadisin bisa kaulin bisa cewa ya inganta, ma'anarsa shine mutum ba zai tsiri wasu raka'o'i ba na qiyamul layl bayan al-fajr ya kito, sai dai raka'atul al-fajr kawai, da zarar alkira ya fito qiyamul laylin sa ta ta kare, babu kuma ci gaba da wata sallah ta qiyamul layli sai raka'atay al-fajr, shine la salata ba'da al-fajr illa raka'atay al-fajr, shine ma'anar hadisin. Idan mutum yazo wucewa a masallaci fa, shin yana da zumtasa sai yayi waɗannan sallolin, yayi waɗannan raka'o'in kafin ya wuce? Imam Malik yace akwai sauki anan. Akwai riwaya a cikin sunan Abi Dawud wadda take cewa thumma liyaq'ud ba'du in sha'a aw liyadhhab li hajatihi, wanda Allah ya ce sannan ya zauna bayan yayi su in ya ga dama ko kai tafi bukatarsa. To wannan yana nuna cewa idan wucewa ya zo yi mustahabi ne yayi, tunda ya ce yayi in ya zi sannan ya wuce ya tafi abinsa. Saboda haka kaga in ya zo wucewa yana iya yi sannan ya fita ya tafi harkarsa. Wasu daga cikin magabata suna ganin babu matsala dan mutum ya zo wucewa masallaci cikin masallaci, kun san a wancan lokacin masallatan ba kamar yanzu bane, masallatai ne kuma hanyoyi ne, za ka ga an zo an wuce suka ga masallaci karnuka na yawa a ciki. A wancan lokacin ba irin masallatanmu bane ne yanzu, tsatsatsa ba wani babu wata kura ba abin nan, to haka sai ka ga hanya ce wani ya zo ya wuce ya kamace da sauransu. To sai haka shi yasa suka yi ta wannan magana cewa to mutum ne zai wuce, shin sai ya buƙaci yayi in ya dai har ya shigo sai ya buƙaci yayi abin nan, mutum ne daga nan zai je can bangaren in ya shigo sai yayi wannan? To shine wasu suka ce a'a ba lalle bane, ba zai lazimce shi ba. Akwai riwaya daga Nafi Abdullahi dan Umar kana yaburru fil masjid wala yusalli fi, yana wucewa ta masallaci ba tare da yana yin nafila a cikin sa ba, tana cikin sunan abi tana cikin musannaf ibnu abi shayba. Akwai har ila yau ibnu abi shayba ya kawo daga ibnu abdullahi ibnu aun yake cewa marartu ma'a ash-sha'bi fi masjid al-kufa fa qultu lahu ala tusalli qala idhan wa rabbi la nazalu nusalli. Sha'bi tabi'i ne yace Abdullahi ibn Auni yake cewa mun wuce da shi ta cikin wani masallaci na Kufa, sai na ce da shi ba za ka yi sallah ba, sai ce in haka ne za mu yi ta sallar kenan, ba za ta kare ba, ina jin ga makara za mu wasu wani. Hanash As-San'ani yake cewa na ga Suwaid ibn Ghafala yamurru fi masjidina fa rubbama salla wa rubbama lam yusalli, na gan shi yana wucewa ta masallacinmu wani lokaci ya tsaya ya sallah, wani lokaci kuma ya wuce bai yi sallar ba. Hakanan Khalid ibn Abi Bakr yake cewa naga Salim shi ma yana shiga, Salim dan Abdullahi dan Umar, yadkhulu min al-masjid hatta yakhruj min al-khawqa fala yusalli fihi, ya shiga masallaci ya fita ta daya kofar ba tare da yayi sallah a cikin sa ba. Wannan duk suna cikin musannaf na Ibn Abi Shayba. Waɗanda kuma suke ganin makaruhi ne ka wuce, suna ganin wannan in har ka shigo to ka abin akwai haƙƙin masallaci a kanka, kar ka wuce baka bashi haƙƙinsa ba, don haka sai ka yi wannan raka'a biyu. Kamar Ikrima ya shiga masallaci ya sallaci raka'a biyu, sai aka ce sai yake cewa haza haƙƙul masjid, wannan haƙƙin masallaci ne. Ana ce mun lokaci ya gashi kuma da sauran 'yan matsaloli a game da hadisin ba mu gama ba. Don za mu tsaya a nan ne, so ko akwai sauran lokaci ya kare ko? So idan muka zo karatun gaba sai mu daure, na so a ce mun gama gaba daya, in ya so sai wani karatu na gaba insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure kuma Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.